physiquement mon père, Papa Wemba.
Tu as aussi un peu touché.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurari, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 25 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wani bincike da jami'ar kasar Ghana ta gudanar ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na 'yan jarida a kasar suna fuskantar musgunawa yayin gudanar da aikinsu.
Laifukan da aka aikata na cin zarafin 'yan jarida suna nan misalai da yawa, ba sai na fara kirga su ba. Wannan ne ma muke fara so mu ga an bibi haƙƙin wani 'yan jaridu, an danka an kwato musu haƙƙinsu.
Gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya ya jaddada ƙudurinsa na binciken ayyuka da ƙwazon kwamishinoninsa kamar yadda ya yi alƙawari a lokacin rantsar da su. Za mu kawo muku maimaitin shirin yanayi da muhalli, amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin wasu ƙasashe 17 sun buƙaci ƙungiyar Hamas ta amince da yarjejeniyar shirin tsagaita wuta da Isra'ila tare da sakin mutanen da ta garkuwa da su cikin gaggawa. Sanarwar da fadar White House ta fitar a yau Alhamis ta ce yarjejeniyar za ta kawo tsagaita wuta nan da nan a Gaza, wanda zai kawo sauƙin kai ƙarin taimakon agajin jinƙai da zai kai ga duk faɗin Gaza da kuma kawo ƙarshen tashin hankalin. Sanarwar ta kuma ce al'ummar Gazan za su iya komawa gidajensu da filayensu da tabbatar da matsugunai da samar da kayan agajin jinƙai. Wani babban jami'in gwamnatin Biden a wani taron manema labarai a yau Alhamis ya ce Hamas ta yi watsi da yarjejeniyar da za ta bayar da damar sako mata da waɗanda suka jikkata da tsofaffi marasa lafiya da ta garkuwa da su, amma ya ce akwai alamu da ke nuna cewa ƙungiyar tana tunanin tayin. Rahotanni daban-daban na nuni da cewa ƙungiyar Hamas na neman tsagaita wuta da janyewar dakarun tsaron Isra'ila gaba ɗaya daga zirin Gaza da ƙarin agajin jinƙai da kuma mayar da 'yan Gazan da suka rasa matsugunansu zuwa arewacin ƙasar. Jami'ai a Ukraine ta tsakiya sun ce a yau Alhamis wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya raunata aƙalla mutane 6 a yankin Chakasi. Bihar Tubret, gwamnan yankin Chakasi, ya ce tashe-tashen bama-bamai da burbushin makamai masu linzami sun lallata gidaje kusan 50. Babban jami'in da Rasha ta saka a garin Zaporozhye na kudancin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Rasha ya ce a yau Alhamis wani hari da jirgin Ukraine mara matuƙi ya kai ya kashe mutane 2. Yevgeny Belisky ta kafar Telegram ya ce harin ya faru ne a wani ƙauye a kudu maso gabashin birnin Zaporozhye kuma ya afkawa wata mota. A yau Alhamis shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gode wa Burtaniya kan sabbin takunkuman da ta kakaba wa Rasha da kuma tallafin sama da dala Amurka miliyan 600 ga Ukraine, yayin da ministan kudin Burtaniya Jeremy Hunt ya kai ziyara birnin Kiev. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya jaddada wajibtin ci gaba da alaƙa tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. A safiyar yau Alhamis, Blinken ya tattauna da Chen Jinin, sakataren jam'iyyar Communist ta ƙasar China na birnin Shanghai. Blinken ya ce muna da haƙƙi akan al'ummarmu, kuma haƙiƙa wajibi ne ga duniya ta tafiyar da dangantakar da ke tsakanin ƙasashenmu biyu cikin mutunci. Wannan shi ne wajibcin da muke da shi, kuma wanda muka ɗauka da muhimmanci. Ina ganin alƙiblar shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping shi ne ci gaba da gina waɗannan hanyoyin ganawar, tare da tabbatar da ɗorewarsu da kuma tunkarar bambance-bambancen da ke tsakaninmu. Don haka a yau ina godiya da kasancewa ta a nan. A yayin tattaunawa da ɗaliban Amurka da China da ke jami'ar New York ta Shanghai, Blinken ya jaddada muhimmancin faɗaɗa mu'amala tsakanin ɗalibai da masana da harkokin kasuwanci. Ana sa ran Blinken zai gana da shugaban China Xi Jinping da yammacin gobe Juma'a a birnin Beijing. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi taron manema labarai a birnin Beijing kafin ya dawo Washington. Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a daren jiya Laraba, wanda ya lalata ginin da ke Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya, kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. An dauki sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin ƙwarya, inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-ginen da ke kewaye, kamar yadda kakakin gidan yarin Adamu Duza ya sanar a yau Alhamis. Jami'an hukumar na farautar fursunonin da suka tsere, kuma kawo yanzu sun samu nasarar cafke 10 daga cikinsu tare da taimakon wasu jami'an tsaro. Duza ya ce, muna aiki tukuru don ganin an kamo sauran, kuma an umarci jama'a da su sanya ido sosai tare da kai rahoto ga hukumar tsaro mafi kusa. Tserewa daga gidan yari ya zama babban matsalar tsaro a Najeriya, wanda cinkoson jama'a da karancin kudade da kuma matakan rashin tsaro suka haifar.
Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Wani binciken baya-bayan nan da jaridar wato da Jami'ar Ghana ta gudanar ya bayyana cewa kusan kashi 40 cikin 100 na 'yan jarida a kasar suna fuskantar hare-hare da sauran nau'o'i na murzunawa a yayin gudanar da ayyukansu. Yayin da sakamakon binciken ya haifar da fargaba a zukatan jama'a da ma 'yan jarida, kungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce ya kamata gwamnati ta dauki matakan da za su samar da kariya ga ma'aikatan watsa labarai. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi ya haɗa mana wannan rahoto.
Yayin ganawarsu da manema labaru, Dr. Yabuwa Benin, babban lecturer a cibiyar koyar da ilimin sadarwa a Jami'ar University of Ghana da ke Accra babban birnin kasar, ta bayyana cewa akalla kashi 38 cikin 100 na waɗanda aka yi wa tambaya sun ce sun fuskanci farmaki a bakin aikinsu. Ta ce saboda haka 'yan jarida da dama suna cikin fargaba na yiwuwar wani abu zai iya cikawa da su yayin da suke gudanar da aikinsu. Dr. Yabuwa Benin ta ce hakan dai na da matukar tayar da hankali ganin yadda ake ci gaba da kai hare-hare kan 'yan jarida ba tare da wani mataki na dakile wannan lamari daga gwamnati ba. Abdullah Shamun Bako ɗan jarida ne a gidan rediyo ta Marhaba FM da ke Accra babban birnin Ghana, na ɗaya daga cikin 'yan jarida da aka kai mahari a bakin aiki. Ya yi mini ƙarin bayani tare da nuna halin da yake ciki ma a yanzu a matsayinsa na ɗan jarida a ƙasar.
Ina gabatar da shiri ne sai kun san muka ga wasu 'yan siyasa sun faso gidan rediyo ɗinmu suka zo suka yi nuna damuwa, wai an yi wasu bayanai bai musu daɗi ba, a bar su su muddake mu da sauransu. To da kyar dai jami'an tsaro suka zo suka kare mu. To kaga waɗannan abubuwan kenan na nuna cewar kamar 'yan siyasa ba sa son yau da kullum ana faɗan gaskiya, ana fitar da bayanai wanda yake ci gaba da gamsar da jama'a. Suna son a rika rufa-rufa cin hanci da rashawa da ake zargi ake yi a 'yan jarida su daina irin waɗannan labarai da sauransu. Kaga waɗannan kuma tamkar tauye haƙƙin ɗan adam ne. To yana daga cikin abin da yake damunmu da muke ganin cewar ya kamata a ƙara ba mu ƙarfin gwiwa tare da saka mu na mara mai aikinmu ba sani ba sabo, wanda da hakan ne mu ma 'yan jarida za mu taimakawa gina ƙasa.
Shi kuwa Fahad Adam, mamba a ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Ghana wato GJA a takaice, ya ƙara da nasa murya kan buƙatar maida hankali wajen ƙara 'yan jarida a ƙasar.
Har kullum mu muna ta kira ne domin farko ma tun da farko ma a duba a ga laifuffukan da aka aikata na cin zarafin 'yan jarida. Suna nan misalai da yawa, ba sai na fara kirga su ba. Wannan ne ma muke fara so mu ga an bibi haƙƙin wannan 'yan jaridu, an kwato musu haƙƙinsu kafin ma a shiga maganar cewa kare 'yan jarida. Saboda Malam Hamza, idan dai da ana ɗaukan ƙwaƙƙwaran mataki akan wanda suke cin zarafin 'yan jarida a cikin shekarun baya kawo yanzu, da yanzu wannan matsala ba abin da nake magana akai ba kenan. Kuma zaka duba a matsayin Ghana da ake kallanta madubin dubawa a demokradiya a nahiyar Afirka, ya kamata a ce ita ce wadda yake ta nuna ko kuma ta bada wani misali kan yadda za a kare haƙƙin ɗan jarida. Amma sai muke ganin sabanin haka, musamman ma a ɗan shekarun bayan nan da yake za ka ga an samu wurare da yawa ko kuma abubuwa da yawa da suka faru a cikin zarafin ɗan jarida. To ina ga wannan lokaci ya riga yayi da ya kamata gwamnati ta yi magana ko kuma ta kawo ƙarshen wannan lambari.
To sai dai a wani jawabin da ofis ɗin ministan sadarwa a ƙasar ta gabatar, ta ce gwamnati fana ci gaba da nata iya bakin ƙoƙari domin ƙara haƙƙoƙin ɗan jarida saboda suna da muhimmanci wajen ci gaba na ƙasar. Cike ma har da gabatar da ƙarar masu tauye haƙƙoƙinsu, Ghana dai na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da take da farin jini sosai wajen ƙara haƙƙoƙin ɗan jarida tare da bunƙasa demokradiyya. Amma ko wannan hare-haren bayan nan ka iya dushe farin jininta. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To gaida Hamza Adam. An jima kaɗan kuma za mu sake leƙawa ƙasar ta Ghana. To amma yanzu bari mu nufi Najeriya. Gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya, Abba Kabir Yusuf, ya sha alwashin bibiya da bincikar ayyuka da ƙwazon kwamishinoninsa kamar yadda ya yi alkawari a lokacin da aka rantsar da su. A wata tattaunawa da Muhammad Hafiz Baballe, gwamnan ya kuma bayyana yadda suka tunkari shirin tallafawa 'yan jihar ta Kano domin rage raɗaɗin wato ko kuma tsananin rayuwa da ake fama da shi a faɗin ƙasar.
Kaga lokacin da na ba su wannan wa'adi na ɗaya da wata shida na ba su, kuma a wannan lokaci muna ta fama da shari'an nan a kotun koli. Bayan Allah ya sa kotun koli ta tabbatar mana da wannan an ci gaba da bibiyarsu da tabbatar da cewa abubuwa da suka yi. A yanzu cikin ikon Allah, sakataren gwamnati ya kawo min rahoto wanda ranar da na rantsar da waɗannan kwamishinoni da masu ba da shawara, ranar na karɓi rahoto. So da haka a yanzu ina nan ina duba wannan rahoto, kuma in Allah da in na koma zan bi shi ɗaya bayan ɗaya mu tabbatar da cewa an yi adalci wanda ya kamata a yi masa abu ko a ci gaba da shi za a yi. Wanda aka ga bai yi daidai ba za mu iya canza mishi, wanda aka ga ma kwata-kwata bai yin ba in dai rahoto ya ba to in Allah da za mu canza. So da haka muna kai Allah da na koma ƙasa Najeriya, na koma gida zan duba wannan rahoto.
To mai girma gwamna, ina aka kwana dangane da batun tallafin da jiha ke yi wa al'umma saboda shiga matsananciyar rayuwa da aka shiga, kamar waɗanne matakai gwamnatin jihar Kano ke ɗauka wajen ganin an sauƙaƙa wa talakawa rayuwa?
Wannan abu ne wanda ala kulli halin a cikin sa muke. Tun da muka shiga gwamnati babu abin da ya fi damu irin wahalhalu da al'umma suke ciki. Musamman na sha magana akan wannan wahala ta rayuwa ta talauci ta yunwa, wanda ɗaya daga cikin abin da muka fara yi a kansa shi ne mu siyo kayan abinci tun tashin farko mu raba ma al'umma. Mun yi wannan kaso na ɗaya, mun yi kaso na biyu, mun yi kaso na uku, kuma cikin wannan azumi mun yi kaso na hudu. Duk wannan abin da muke mun siyo kayan abinci kuma mun yi tsari mai kyau ta yanda yake mun sa kwamiti mai ƙarfi gargashin kwamishinoni da gargashin SSG kala-kala kwamiti mai, sannan mun tabbatar da cewa abubuwan da muka raba sun kai ƙasa. Wato mun fito da tsari mai kyau ta yanda yake abincin nan ya shiga ƙananan hukumomi 44 kuma ya shiga mazaɓu 484. Mun tabbatar da cewa duk waɗanda suka cancanta a ba musamman talaka masu bukata shi aka ba.
Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf kenan a tattaunawar su da Muhammad Hafiz Baballe. To idan muka koma a ƙasar Ghana kuma, wani rahoton hasashen tattalin arzikin ƙasashen duniya na asusun ba da lamuni na duniya wato IMF ya bayyana cewa ƙasar ta Ghana ta fice daga cikin jerin ƙasashe 10 mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka na wannan shekara. To sai dai kuma rahoton na IMF ya yi hasashen haɓakar tattalin arzikin ƙasar da kashi 2.8 cikin 100 nan da ƙarshen shekarar nan ta 2024. Daga Accra ga rahoton wakilinmu Idris Abdullahi Bako.
Asusun lamunin da ya yi amfani da ma'aunin tattalin arzikin ƙasa wato GDP daga dala biliyan 373 zuwa dala biliyan 79 na ƙasashen, GDP na kasar Ghana a halin yanzu na kusan dala biliyan 75 ne, wanda hakan ya sa ta kasance a kasa ta 11 mai karfin tattalin arziki a Afrika. Haka kuma IMF a cikin rahoton yayi hasashen cewa Ghana za ta samu karuwar kashi 2.8 cikin 100 a tattalin arzikinta zuwa ƙarshen shekarar 2024. A cewar IMF, kasar Masar wacce ke kan gaba a shekarar 2023 ana sa ran za ta koma matsayi na biyu a bayan Afirka ta Kudu, musamman saboda faduwar darajar kuɗin kasar. Najeriya wacce a da take kan gaba ta koma matsayi na hudu a bana saboda irin waɗannan dalilai. Dukkanin waɗannan ƙasashe biyu sun ga koma bayan tattalin arzikin su sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar kuɗaɗen su. Yunus Salahuddin Banjo, mai sharhi kan harkokin yau da kullum, ya amince da hasashen IMF idan aka yi la'akari da mu'amalar asusun IMF da kasar Ghana.
IMF wadanda yake a yanzu halin da muke cikin ga muna karkashin su ne wurin neman kariya kan tattalin arzikin mu, kuma yau ina magana da kinga dusassa na tattalin arzikin mu na kasa baki daya. IMF na da representative wurin nan, kamar mu ce kamar Central Bank mu, Ministry of Finance da wasu strategic economic positions mu suna wurin nan, suna sa ido kan yanda tattalin arzikin mu na kasa yake. Yau muna magana da kinga tarihin mu duka baki daya na tattalin arziki, abinda ya kama inflation, abinda ya kama policy rate, abinda ya kama debt to GDP da makamancin su, haka wasu ababen da yake bayanan duka na hannu World Bank sannan kuma IMF.
Hamza Tijani, mai sharhi ne kan tattalin arzikin kasa da harkokin kudi, yace lallai akwai alamun cewa karfin tattalin arzikin Ghana zai sake dawowa kamar yadda IMF ta ce.
Wannan abu babu ne da yake na da ban mamaki ba, ko da yake da su sun bada lamunin sun nuna cewa bayan da Ghana ta bukaci agaji a gunsu lura da lamari na kalumman kasa ya nuna musu cewa gaskiya gwamnatin kasar Ghana tana iya kokarinta ta ga cewa ta farfado da lamari na tattalin arziki. Kuma wannan idan muka maida hankali zamu ga cewa lamari na yau-yau karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50, to amma yau da muke maganan ga ya sauko kasa da 30, sannan kuma faduwan darajar CD bai faduwa kamar yadda wancan shekara yake. To wannan duka alamoma ne da muke ganin cewa idan an yi dogaro kai za a iya samu wato lamari na tattalin arzikin kasar Ghana zai kyau.
Shin ko na mafita? Hamza Tijjani yace
bangarori da yake yana taimakawa na harkan tattalin arziki, muna da bangarori kaman guda uku. Muna da bangare na noma, sa'annan bangare na kire-kire, sa'annan kuma bangare na abinda Bature ke ce ma service. To wannan duka abinda yafi taimakawa kasa ita ce bangare na noma, musamman wannan gwamnati da yake ta shigo da wasu sare-sare masu kyau, shiri na planting for food and jobs, sa'annan kuma one village one dam, sa'annan kuma ya kamata gwamnatin nan ta iya kokarin ga cewa ta kawar da lamari na cin hanci da rashawa da almubazzaranci. Sannan kuma ita gwamnatin da kanta, yawan mutane da ke aiki a ofisin gwamnati sun dara mutane 1,000, irin kudade da gwamnati take kashewa ya zamto an rage wa'annan kashe makudan kudade.
Rahoton asusun IMF ta kara da cewa kasashen Afirka ta Kudu, Masar, Algeria da Nigeria za su ci gaba da kasancewa kasashe hudu masu karfin tattalin arzikin Afirka har zuwa shekarar 2030. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bako. To kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake da ra'ayi za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan carbon financing.
Yana aiki ne ta hanya biyu, ko ya zama an yi amfani da wannan kudin na carbon finance wanda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu din da kuma ƙasashe wajen haɓaka abin da ya shafi dashe-dashe.
Illolin tsuntsaye jan baki ga muhalli?
Illolin su kashe biyu ne, akwai wanda suke kawowa na kansu direct, su za su yi abin ya zama illa wa muhalli ko kuma garin shigowar ɗan adam ya gayyata zai da su,
da kuma dalilan da suke haifar da matsalar ƙarancin ruwa a wasu sassan duniya.
dan adam yana bukatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi, ba ya da wani abu da ya gurbata shi. To irin wannan ruwan shine ake magana ana karancin shi.
Sunana Aisha Mu'azu. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi na makon da ya gabata, inda shugaban hukumar da ke kula da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya yi tsokaci a game da carbon finance, wani tsari inda ake kimanta yawan carbon ɗin da kamfani ko kuma ƙasa take fitarwa sakamakon ayyukanta da kuɗi da zimmar sanya iyaka. Yau Dr. Ibrahim Kabir zai ɗora ne da bayanai akan carbon financing.
Shi kuma carbon financing shi ma daga baya ya biyo baya, saboda an gano cewa duk da cewa an riga an sa wannan iyaka ana amfani da carbon credit din, sannan kuma an bude kasuwa ta sai da carbon din wanda ake kasuwanci da ake kira carbon trading, to sai a gane cewa bai wadatar ba. Akwai bukatan kuma su a samu wata dama da shi wannan adadin iskar ma da aka sake din a cikin mahalli a samu wani tsari da shi kuma zai na dauke ta. Misali yanzu a bishiyoyi ko daji gabaki daya ko tsirrai gabaki daya in aka dauke su, daga cikin abin da suke taimakawa a mahalli shine suna hadiye wannan ita wannan iskar gas ta carbon, wadda muke kira abun carbon sequestration, suna zukan shi wannan carbon din. To sai aka bada dama yanzu akwai tsarin da su kamfanin nuka din da kasashe duka za su yi amfani da kuɗi kuma su bayar a tsare-tsare na dashen bishiya da haɓaka gandun daji, wadda kuma abin da suka riga suka fitar din nan na iskar gas shi ma ba zai tabbata a cikin muhalli yayi illa fiye da yadda ake tsammani ba. To sai aka samu cewa akwai carbon financing. Shi carbon financing yana aiki ne ta hanya biyu, ko ya zama an yi amfani da wannan kuɗin na carbon finance kenan wadda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu ɗin da kuma ƙasashe wajen haɓaka abin da ya shafi dashe-dashe, wadda kamar yadda na faɗa na bishiyoyi da duk tsirrai da ka iya zukar wannan iskar carbon ta fitar da shi a muhalli. Ko kuma ya zama an samu wata hanya na yin amfani da wasu dabarbaru na rage watsa iskar carbon ɗin a cikin muhalli.
A wani ɓangaren kuma, gwamnatin jihar Bauchin Najeriya ta ware naira miliyan 45 da zimmar yaƙi da tsuntsayen da aka fi sani da jambaki, wato killer birds da turanci, masu ɓarnata tsirrai. Malam Iliyasu Aliyu Gitar shi ne mai baiwa gwamnan jihar Bauchi shawari akan al'amuran noma, kuma ya yi bayani a game da illolin waɗannan tsuntsaye ga muhalli.
Gaskiya jambaki tsuntsaye ne wadda ba wuri ɗaya suke zama ba, amma akwai inda duk shekara sukan je su sa kwai su fafe sahibi a 'yansu, kuma ba sa tafiya kaɗan. Nufina in za su yi tafiyan nan za ka samu a lokaci guda za a iya samun miliyan 5 ko sama da haka. Kuma ba ƙasa suke kwana ba, kan bishiyoyi suke kwana, su yi gidajensu su sa kwai su fafe. To kagan an ce maka miliyan 5 sun je sun fafe, ko da aurensu irin na ɗan adam ne, mata hudu namiji ɗaya, aka samu za su sake samun 1/5 ɗinsu. Kaga abin miliyan 5 sun zo miliyan 6 a fafa ɗaya kawai. To kaga suna da yawa, kuma ka san ba abin da Allah ya halitta da baya cin abinci. Kuma bare in ka sa kwai ɗin nan, gaskiya tsuntsaye ne da kaga wannan jambakin ba karamin yawa suke da shi ba, tunda kuma suna cin abinci kuma ba noma suke ba, dole za su ci abin da ba nasu ba. Wannan ya kai mu ga nuna cewa suna iya ta'adi kenan wa manoma.
To ya illarsu yake ga muhalli?
Su wayannan tsuntsayen illolinsu kashe biyu ne, ko wanda suke kawowa na kansu direct su za su yi abin ya zama illa wa muhalli, ko kuma garin shigo wannan adam ya ga yadda zai da su ya yi illa wa muhalli fiye da yadda su suka yi. So shi yasa suka zama abin damuwa. Illa na farko da suke yi shine suna da yawa, kuma gidan nan da ganyen ciyawa ko na abinci suke yi. So duk inda suka je za su yayyaga ganye saboda yin gidan da za su sakonna. So duk inda waɗannan suka yaga ganye kuma ka san komai jejin za su yaga abin da ke wurin, sai a bar jejin da dajeji ne ya zama na ya zama a waje. Kuma ka san illan kaman ka je ka ciccire ganyen da ke cikin bishiya, kaga ka mai da kaman ba bishiyan ne, wasu bishiyan zai kai ga mutuwansu, wasu zai sa ga lalacewansu, kuma ya fidda wurin fili. Wannan illa ne ga muhalli. Bangare na biyu shine ainihin abincinsu 'ya'yan ciyayi ne,
so kaga duk wani ciyawa ko mai amfanin sa wa mai halli ko dan adam inda suka cinye wannan ƴaƴan hidimi ba zai zuba ƴaƴa a kasa ba bare wani ya tsira an rasa wannan ciyawan kenan ko kuma an rage yawan sa so duk taimakawa da yake wa muhalli wannan ciyawan taimakon ya ragu so kaga illa ya shigo ciki wannan ɗaya daga cikin direct illolin su kenan kuma inda ba isasshen ƴaƴan ciyayi to sukan shiga su ci abin da aka noma
shi kuma engineer Burhanuddin Abbas mashi kwararre a fannin tsarin gine-gine wato civil engineer ya yi tsokaci ne akan dalilan da ke janyo karancin ruwa
shi dai ruwa ba ka da yanda za ka kasame shi da kyau sai an haƙo shi kuma sai an bi hanyoyin da za a haƙo shi a samo shi yanda ya kamata sai kuma an tace shi an gyara shi to wannan aikin engineer ne zai yi amfani da karatun da ya yi a fannin ruwa don shi civil engineer ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi fannin gine-gine fannin hanyoyi fannin duk wani abu shi yasa idan ka kai shekara karshe a makaranta sai ka yi specializing akan
fanni daya a wani fanni guda
saboda suna da yawa to ni sai na koma fannin ruwa wanda ya shafi ayyukan dam haka wanda za a tara ruwa a gyara shi ana iya aiki da shi wajen ayyukan noma nan da ruwan da ake sha ma wanda ke shiga gari duka
zaka ji ana cewa ana karancin ruwa amma kuma idan ka bi tushe na duniya ruwa shine kaso kusan 70
gaskiya ne wannan shi ruwa akwai shi amma ba kowane irin ruwa bane dan adam zai yi amfani da shi dan adam yana bukatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi ba ya da wani abu da ya gurbata shi wanda zaka iya sha kai amfani ka ci ka dafa abinci ka yi wanka ka samu to irin wannan ruwan shine ake magana ana karancin shi saboda kamar da yanda kuka san kamar Najeriya akwai matsalan kididdiga a kididdige yawan mutane da kuma sanin abin da suke bukata wanda shin an zo wajen fitar da waɗannan abubuwan da za su tace ruwan da sauransu da kuma irin wannan ayyukan da za a yi na dam da sauransu za a san menene ya kamata mutane suke bukata gaba daya da rashin wannan da kuma dai abubuwa da ya matsaloli da suke kawo wannan sai ya zamana amma saboda an dade wannan projection din da aka yi an wuce shi saboda haka ba za a samu ainihin yawan abin ruwa na ake nema wanda zai
wanda
suke bukata wanda za su yi amfani da shi to kun ga wannan zai kawo matsalan karancin ruwan saboda population yana karuwa kila an ce an yi provision na mutum miliyan 3 za su yi amfani da ruwa an samu mutum miliyan 10 ya za a yi ruwa ya masu
mai sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin bakin namu Dr. Ibrahim Kabir Malam Ilyas Aliyu gitar da injiniya Burhanuddin Abbas Mashi da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Abdul Wahab Muhammad da Julie Leathers Gresham da Sadidi ta mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin wasu ƙasashe 17 sun buƙaci ƙungiyar Hamas ta amince da yarjejeniyar shirin tsagaita wuta da Isra'ila tare da sakin mutanen da ta garkuwa da su cikin gaggawa. Sanarwar da fadar White House ta fitar a yau Alhamis ta ce yarjejeniyar za ta kawo tsagaita wuta nan da nan a Gaza wanda zai kawo saukin kai ƙarin taimakon agajin jin kai da zai kai ga duk fadin Gaza da kuma kawo ƙarshen tashin hankalin. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya jaddada wajibin ci gaba da alaka tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. A safiyar yau Alhamis, Blinken ya tattauna da Chen Jining, sakataren jam'iyyar Communist ta kasar China na birnin Shanghai. Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a daren jiya Laraba wanda ya lalata ginin da ke Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. An dauki sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin ƙwarya inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-ginen da ke kewaye kamar yadda kakakin gidan yarin Adamu Duza ya sanar a yau Alhamis.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Creation da kuma engineer mu na yanzu Mr. Nelson. Ni Murtala Faruk Sanginna ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.